بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Alhamis yau muna 13 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2025 cikin taimakon Allah mun sake haduwa a wannan masallaci mai sunan babban sahabi Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu da kenan lamba 21 layin Alhaji Umar Giwa dake cikin garin Dan Bushiya a nan New Millennium City cikin garin Kaduna dake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka faro wanda wannan shine darasin mu na 12 daga farkon tafsiri zuwa yau kuma muna cikin suratul Baqara ne mun karkare aya ta 219 yau dai ban yi kuskure ba aya ta 219 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 220 alaramma mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى يأتيه في الدنيا والآخرة game da lamarin duniya da lahira wa yas'alunaka 'anil yatama kuma suna tambayanka game da marayu ul islahu lakum khair kace da su ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inganta musu dukiyar su shine mafi alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kuma in kuka hada cimarku da tasu to ai yan uwanku ne inji Allah subhanahu wataala ma'ana idan kuka sanya su a cikin kwanan tuwanku kuna ciyar da su to ƴan uwanku ne kun ciyar da ƴan uwanku ne da Allah zai ba ku lada wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih amma fa Allah ya san me son yayi barna daga wanda yake son yin gyara walau sha'a Allah kuma inda Allah ya ga dama la'anatakum da ya kuntata muku inna Allah azizul hakim lallai Allah magwayi ne kuma mai hikima wannan aya fadin Allah subhanahu wata'ala da cewa fi dunya wal akhirah ma'ana ayoyin da suka gabata wanda suka bayyana mana hukunce muka ji game da shan giya da caca Allah ta'ala yayi bayanin akwai amfani kadan akwai cuta mai yawa akwai kaza har Allah ya zo ya kai karshe to cikamakin sa ne wannan Allah ta'ala ya ce fi dunya wal akhirah ai misalin irin bayanin da muka yi muku a baya na hukunce kuka ji muka haramta giya da caca muka halasta muku kasuwanci da sauransu to wannan hukunce ne Allah yake sanar da ku a nan gidan duniya yanda yake so ku kasance sannan kuma a lahira ku kuma ku san irin sakamakon da zai ba ku idan kun yi abin da yake so ai fadin sa cewa a duniya da lahira yana nufin ku yi tunani a cikin abin da Allah ya bayyana muku a duniya da lahiran ku tabbas za ku tarar da akwai alkhairi a ciki Allah ta'ala ba zai taba umarni da abinda babu maslaha a rayuwar mutum ba ba kuma zai taba hani ga abinda babu cutarwa a rayuwa ba ma'ana idan kuka zurfafa tunani a cikin abinda na hana ku da shan giya da sauransu za ku ga lallai na kawo muku alkhairi mai tarin yawa ni Allah sannan idan kuka duba haramta wanda ne muku a cikin caca da irin barnan da take yi za ku gane lallai idan kuka yi ta tabbas ba za ku gushe cikin matsala a duniya ba kamar yadda kuma a lahira za ku haɗu da matsalar da tafi wannan girma shine ma'anar fi duniya wal akhira ku fahimci wannan saboda ku yi tunani ya bayyana muku a sarari idan kuma har haka ya bayyana a gare ku to za ku gane wasu darussa guda biyu darasi na farko za ku gane cewa ad-dunya faniyatun fala tarkanu ilaiha gidan duniya mai karewa ce duk wanda ya duba zai ga duk tashan mutum a duniya duk karfinsa duk dukiyarsa duk mulkinsa duk yanda yake wata rana sai kaga ya zama labari a doran kasa sai ya koma labarinsa kawai ake yi ba shi da wani tasiri ba a iya kai ba ma zaka ganshi shi kanshi yana raye kaman baya raye duk haka zaka gani to sai Allah ya ce da wannan za ku gane lallai duniya mai karewa ce kada ku koma ku tare mata tazo ta halaka ku sannan kuma wa annal akhirata baqiya da wannan za ku gane lahira mai wanzuwa ne wa anna hadaru jaza kuma za ku gane cewa lahira gida ce wanda ake saka wa bayi ayyukan da suka yi fata'malu laha wanda wannan zai sa ku yi mata aiki na musamman ita asalin wato lahira din wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayan yayin ishara da bayani akan cewa wala taqrabu malal yatim wannan aya da tazo tana magana akan cewa bayan Allah ya ce kada a kusanci dukiyar maraya akwai ayan da ta riga wannan sauka a cikin suratul an'am ita ce aya ta 152 a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala a can ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan da dai kar wanda ya kuskura cikin hukumu milai ya kusanci dukiyar yaron da yake maraya ne ko marainiya ba ce da abin da yake gyara ne kyautatawa ne kar wanda ya shiga cikin dukiyar maraya da zalunci kar wanda ya shiga cikin dukiyar maraya da murdiya Allah ta'ala ya saukar da wannan sannan ya saki da kuma suratul isra'i dai ya saukar da irin makamancin wannan aya a suratul isra'i aya ta 34 haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yin gargadi da jan kunni mai tsanani akan waɗanda suke cin dukiyar marayu akan zalunci wanda suke danne musu haƙƙi ya zanto sun zalunce su ya faɗa cikin suratul nisa'i aya ta 10 yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya zulman a bisa zalunci to sani da cewa sanu dai kadai abinda yake cin macikinsa ita ce wuta duk wanda ke danna dukiyar maraya ci akan zalunci to Allah ta'ala ya ce wuta balbal ko wane ne shirin alkiyama sai na cika masa cikinsa din da gidan wuta kaga ko abu ya tsananta musiba ta yi tsanani kuma Allah ta'ala ya ce wa sayaslawna sa'ira da sannu zan shigar da shi wutan sa'ir wutan sa'ir Allah ta'ala ya faɗi ya ce wa idhal jahimu su'irat wuta ce wanda kullun ƙara rura take wuta ce wanda ba ta ƙarewa mu nan wutan duniya an ka tara ita ce an jima sai a ce a zo a ɗibi gawayi ko a ce ku yayyafa ruwa saboda mu samu gawayi idan ko ba a cire gawayin nan ba zai zama toka wutan ta ƙare gaba ɗaya to banda wutan sa'ir ita wutan sa'ir idan yanzu aka hura ta an jima sai ta fita zu gobe ta fi yau jibi ta fi gobe haka take ruruwa ƙara zafi take da tsanani to Allah ta'ala ya ce wanda ke cin dukiyar maraya zan sa shi ne a cikin irin wutan da kullun ƙaruwa azaban ta yake ba raguwa ba wannan ko kaga yana nuna ashe cin dukiyar maraya ba karamin musiba ba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu ta farko da muka karanta wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan da kuma faɗin Allah ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai anna ayi bayan sun sauka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji kunci a cikin ransu dangane da al'amalin maraya sai suka ji cewa akwai takura mai yawa dangane da abin da ya shafi a ce an ba ta rikon maraya waɗannan sahabbai suka ji cewa suna cikin takuruwa don haka sai suka nisanci dukiyar da take na maraya ba sa so a ba su ko da ajiyar dukiyar maraya ballantana a ce su suke juya dukiyar ko kuma tana hannunsu maganan daga ka zo taimako ka ji ana wuta balbal ai dole ka tsere malam tunda ba wanda ke fatan shi kan gidan wuta. To sahabbai sun ji wannan aya ta yi musu sanani gaskiya dangane da dukiyar marayu, sai zanto ba sa so, sai suka daina cakuɗa dukiyoyinsu da na marayu. Idan ba ya zama dole sai su rike dukiyar maraya, to ba su hada shi tare da dukiyar maraya din. Sannan kuma ko da abincin maraya ya ragu, misali a zuba ma maraya abinci ya kushi ya rage sai dai a zubar, to sahabbai ba za su ci wannan sauran abincin ba. Saboda suna ganin cewa Allah ce innama yakuluna fi butunihim nara, wa zai ci ma cikin sa wuta, maraya fa ya ci, ya za su kuma su dauke su ci, su dauka su ci, alhalin Allah ya ce wuta za a shiga. Wannan kuma sai zanto ya sa su cikin takuruwa, saboda akwai haraj, akwai kunci kwarai da gaske. Idan aka ce haka za a rayu, to ai wata rana ana zaune ma maraya, musamman wanda yake maraya ne, zaka ga yana da kiriniya da yawa. Duk wanda galibi wanda ke rike maraya duk yana fuskantar jarabawa. Shi yasa da kaji Allah ya ce ana zuwa aljanna ta hanyar rukun maraya, rukun shi fa yafi rukun mai uba wahala. Galibi so da yawa zaka ga ko kin ji ne wani lokaci maraya yafi dan da iyayensa suke raye kin ji. Allah na gwada kai ga zaka yi hakuri, kai ma a yi hakuri da naka in ka mutu, uku zaka tsangwame shi, kai ma naka su shiga tasku bayan baka. To wannan halin da sahabbai suka shiga ya yi musu kunci kwarai da gaske. Kuma wasu daga cikin sahabbai ya kasance a wannan lokaci akwai dukiyoyin marayu a hannunsu, wasu daga cikinsu wasiya ne mamatan suka yi cewa wane don Allah idan na rasu ga ‘ya’yana nan ga dukiyansu ka rike min, saboda na kula kana zaman amana da ni. Kaga wanda ya ɗaura maka nauyi mai yawa, duk wanda ya ɗaura maka dukiyar maraya wallahi ya ɗaura maka nauyin da yake mai nauyi ne kwarai da gaske. To wasu daga cikin sahabbai an yi musu wasiya ba wai dangi ba ne, wasilci ne na aboki ko makwabci, saboda an yi zaman lafiya. Ya ga mutuwa ta zo mishi sai ce don Allah wane da muke kasuwa tare ko yadda muke mutunci, da Allah a taimaka dukiyar yaran nan a ɗan kula min da shi idan na Allah ta kasance. Wasu na yin haka cikin sahabbai, akwai wanda aka bar musu wannan, akwai wanda kuma suke alƙuraba ne, makusantansu ne suka rasu, ba su da zaɓi banda dole su za su riƙe dukiyar, tunda an ce maraya shine yaron da bai balaga ba, nayi bayani ranar idan ba ku manta ba, shine wanda bai kai shekarun balaga ba iyayen shi suka rasu. To kaga bai mallaki hankalin kanshi ba, in an bashi dukiya ko dai ya bata ta ko ai masa dabara a raba shi da dukiyar, ɗayan biyu ake tunanin zai ba, bai da wayau da zai iya rikewa, ko kuma ya zamto da ƙuruciya ya lalata dukiyar tunda bai san zafin ta ba. To shine Allah subhanahu wata'ala daga cikin safai aka rinka ba su asalin wato dukiyar ‘yan uwansu, danginsu wanda suke ajiyewa. Da Allah ta'ala ya saukar da waɗancan ayoyi biyu da muka karanta, suka ji kunci ya ishe su, sai suka gara fasta shi tafi tushen magani su nemo mafita. Ina kenan su tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda yanzu fa kenan a yanda suka fahimci ayan nan, hatta tukunyar da za a dafa ma maraya indomi sai an sayi mai nashi daban. Idan za a dafa ma indomi ko ba za a kunna gas ɗin gida a kunna a dafa mishi a dafa na gida da shi ba, sai dai a siyo gas ɗin shi daban, tukunyar shi daban, tumatirin shi daban, albasan shi daban, furizan shi daban. Yanzu gidanka tumatir ya kare da albasa, ga na maraya sai dai ka haƙura. Haka sabai suka fassara aya, saboda tsabar tsoron Allah da tsantseni da gudun su je lahira a ce ya me yasa akai haka. Kuma duk mumini har yanzu haka yake rayuwa, har yanzu haka suke rayuwa. Akwai mutanen kirkin da Allah ya musu irin wannan baiwa. To shine sahabbai suka tashi suka tafi gaba ɗayan su zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka je wurin shi, suke dangane da dukiyar maraya da abincinsa da abin shan shi da duk wani abu da ya shafe shi na kusanci. Fasalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa amma huwa aslahu li sha'ni al-yatim. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu dai ga ayi mun ji sun tada mana da hankali, to wai wani abu ne idan kai ma maraya ka tsira shi ka taimake shi ka kyautata, sannan kuma kai Allah ba zai tare kai tambaye ka ba. Shine suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan riwaya ta zo da cewa wanda yaje ya shugabanci tawagan da suka je suka yi manzon sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya shine Abdullah ibn Rawaha. Abdullahi ibn Rawaha kuwa mumini ne lamba ɗaya, grade 1 na imani. Abdullahi ibn Rawaha yana da shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sariya yaƙi za a tafi, yace amirukum Ja'far bin Abi Talib, yace a mai shugabanku Abdullah ibn Rawah shi na dora muku a matsayin shugaban komanda na yaki fa in usiba idan an kashe shi yayin shahada sai aka ji dangin shi sun yi kabbara har sai da wuri ya amsa yace fa Ja'far to ga Ja'far dan Abi Talib kanina ya karbi komanda ya jaku yace fa in usiba in an kashe shi shi ma wani da ya fada na uku yace idan an kashe shi ku yi shawara a tsakanin ku ku nada komanda sabai suka ce tun anan muka san duka ukun nan shahada wallahi mutuwa shahada za su yanda ya kirga su yace Abdullah ibn Rawah kai Abdullah ibn Rawah namijin duniya wallahi ya share ma musulunci hawaye bai da kake tsammani ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin ciki irin farin cikin da ba kowa ya sa shi a duniya haka Ja'far ibn Abi Talib din shi ma kaninsa shi yasa hadda ya rasu shi Ja'far ibn Abi Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa ta'ziya da ya dawo gida ya samu iyayen mu'minai yace da su isna'u li ali Ja'far li ta'am fa innahum al-yawma qad asabakum ma yashghiluhum ku dafa abinci ku kai gidan Abdullahi ku kai gidan Ja'far bin Abi Talib saboda su yau abinda zai shagaltar da su ko abinci ba za su iya ba ya riga ya same su da wannan malamai suka fitar da hukuncin idan an yi mutuwa a gidan rasuwa so ake kai ka rage ciki ka dafa mai kyau ka aika gidan da aka yi rasuwan daga rana na daya har zuwa na uku idan kana da iko su ne ranakun da aka yadda ka zauna kai zaman makoki karban gaisuwa na ta'ziya a musulunci wannan ya halasta musamman idan kana cikin mutanen da mutane ba za su iya riskanka ba ba san ofishinka ba ganin ka zai musu wahala to ya halasta an ba mutun rasuwa ya zauna mutane su zo su yi masa ta'ziya na kwana uku idan ya wuce kwana uku to a nada rumfuna duk a tashi na baci kuma ya kare saboda galibi mu yanzu ba addu'a ake zuwa ba daga zuwa kallon motoci sai targetin din zuwan honorable ayi maula sai kuma zuwa a gasa gumba tunda ba sa sadaka yanzu banza ta fadi to bari a je a tashi hannu a wanke bi a wanke goma a tsoma biyar shine zaka ga wani hadda cokalin sa aljiu yana yawa a unguwannin nan da karnuka da ganyaye da ganye suka yi yawa yana neman inda aka yi rasuwa wannan ba bai dace ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi Ja'far bin Abi Talib ya lansa abinci a kai musu wannan sai nuna cewa ba a zuwa a ci abinci a gidan mutuwa a mai da shi dandare yanzu galibin aka yi ma mutum mutuwa to mutuwa biyu yake fama da ita da mutuwan mamacinsa mutum da mutuwan aljihu kaga an fara zama wani musulmi crispy kenan rabi musulmiya rabi musulmi rabi kirista saboda kirista ne in mutum ya mutu sai a ce sai after 30 da za a burial za a biki na menene na abin nan da sauransu to wanda shi ma yazo yana biki a mutuwa kaga ka sa shi dole ya abin da ba shi kenan ba kai aka ce ka ji tausaye shi ba ka zama mugu ne cin ya masa tuwo ba wannan shine abin da musulunci ya asalin wato fada Allah ta'ala ya dacar da mu to dan haka wannan tambaya da Abdullah ibn Rawah suka je suka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa dangane da marayu fa mun ji ayoyi guda biyu sun sauka ayoyin suratul an'am da suran aya da ke cikin suratul nisa'i suka ce ya zami ne menene abinda idan mun yi ma marayun nan mun fita a wurin Allah kaga imani kenan yanzu wani ne shi da kanshi zai kirkiro ma kanshi tambayar da kanshi zai kirkiro ma kanshi amsa haka galibi muke amma su sun je da sun tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko nan take sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ce yas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka dangane da abinda ya shafi marayu ai tambayar shine kaifa yatasarrafuna fi ma'ashihim wa amwalihim wai ya za su rayu ne tare da marayu kuma ya za su yi ne da dukiyoyin marayun nan shin maraya ba a mishi fada ko ana mai tsawa shin maraya in yi laifi ana iya mai bulala ko ko dai tunda maraya ne sai dai a shafa kanshi a ce ya hakuri dan nan Allah sarki ai maraya wannan kuskure duk abinda ake ma mai uba hukunci da shi ana ma maraya saboda ai masa tarbiya wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru المؤمنين أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سنين وهم في سبع سنين فأمرتي أعيوكو دين صلاة ألوكا تندسك كي شكرا بقي ده هايبوا يجي وضربوهم في مصبولا لا إذن سن كي شكرا بوما sannan ku raba musu shimfida su dina kwanciya a shimfida daya idan sun kai shekara goma idan to kowa da shimfidan shi ko da daki daya suke zama wani na kan gado wani na kasa idan waɗannan maza ne da mata ina fata mun fahimci wannan to shine suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka 'anil yatama don Allah ya zami da dukiyar marayu kuma ya kamata mu'amalance su yanda ba zai zanto mun zalunce su ba shine sai Allah subhanahu wata'ala ya umurce su da cewa an yaf'alu alkhayra lakum da'ima idan za su mu'amala da maraya kullun ya zanto kar a ce kash wani bai kyauta ma marayun nan duk abin da zai ce a ce baka kyauta ba ya zanto ba alkhairi ka jawo ma maraya ba to kada ka yi shi wancan da muka ce in ya kai shekara goma bai sallah kai mai bulala shi ma kauna ce saboda in ka bashi ya san gare mu da ka san Hausa ka ake sai a ce wannan yaron maraya ne ba za a taba shi ba za a yi mai fada ba sai a ce ka san sai a ga kaman dan bai da uba ne a ga ubanan nagari yana so ya kai shi aljanna ga ubanan nagari yana so ya zama mutumin kirki ana masa nasiha ana lallashe shi ana masa kyauta ana jan shi a jiki in ta kama ya mai bulala ana mai tsumagiya gwargwaron da shari'a ta ce saboda ya gane cewa ana gyara shi kar a bar shi ya zama wani sankararren yaro ya zagi wani kaza za a taba shi a ce kar ku taba mun maraya to me yasa maraya shi kuma zai lalace zama abin da ba na fara yi don haka nan wannan ba daidai ba ne amma dai idan za ka yi hulɗa da shi kar ka kuskura ka yi masa wani abu wanda Allah zai tutse ka ran alkiyama ya tambaye ka game da al'amarinsa a ce zalunci ya shiga ciki shine sai Allah ta'ala ce da shi ul islahu lakum khair wato ka ce inganta musu dukiyansu da inganta musu rayuwarsu kamar yadda kuke tambaya shine abin da yafi zama alkhairi wato abin da Allah ke nufi shine idan har ya zanto kun cakuɗe da dukiya wanda yake dukiyar marayu ne ko kaga cewa kuma wannan cakuɗe wanda za ku yi da dukiyarsu da nasu akwai alkhairi fa'alu to ku yi haka ku yi haka kai dan kasuwa ne ka san idan ka sa dukiyarsu a kasuwarka yanda kake cin riba su ma za su ci riba idan aka gama kasuwar sai a raba percentage ka maida musu kudinsu ka maida musu da ribarsu wannan in ka gamsu wannan alkhairi ne kuma taimakonsu ne ka aikata idan kana tsoron kudin za su iya lalacewa ko ba za ka iya lissafi ba kuma in ka ije su din za su zanto da lalacewa ka samu wani kadara wanda yake developing mana kaman kasa ka siya musu wuri da kasan ba rikici ba ayaniya wuri mai kyau wanda ka san kansu taso tunda shi kasa kullun appreciating yake kullun kara daraja da kima yake sai ka siya da sunayensu ka bi takarda ka kafa shaidu ka ce jama'a ko na mutu wannan ba na bane na yaran nan ne kaga wannan islahu lakum khair akwai alkhairi a ciki kuma duk wanda Allah ya sa suka taso suka yi hankali ko baka duniya sai sun girmama ka ko baka duniya sai sun maka addu'a ko baka duniya suka ga jininka sai sun ga karamci a jikin yayanka so da yawa yayan mutum suka ci alfarman kyautatawan da yayi ba wasu a ranar da shi baya duniya zaka ga yaro zai wani abu na rashin ji sai a ce wallahi ka ci darajar mahaifinka da jikin ka ya sabi ana yin haka ko ba a yi wani kuma zai je neman alfarma a wani wurin sai a ce wai dan wane ne dan wane dai da nan sani a wanda ai zama wajibi mu taimake shi wani aboki na an mishi haka lokacin da zamu bude makaranta tare muka bude makaranta da shi Al-Faruq Islamic Academy shi ma ya bude tasa makaranta da muka je muna ta fafutukan neman certificate of consent kuma lokacin malam Nasiru ne kun san ko malam Nasiru ne duk wanda ya san lokacin ya san abin da nake faɗi ya san samu maishi sai da ya zuba Allah ya kara mishi lafiya ya dai wuce an gama ko afallahu amma salam mun yafe mishi Allah ya yafe mana baki daya to mun ci wahala kwarai da gaske wallahi mun sha wahala kaman ba gobe muna zuwa sai aka zo wurin director da shi zai sa hannu daga wurin sa sai wurin commissioner za a kai takardun malam daga mai cewa sai an bashi dubu kaza har da mai koye file din mu file ba gashi yanzu da wai ba a ganshi ba kuma ba aljani ya shigo wurin ba dan wallahi mun kana tiyatir kursi aljani ba zai daukan file din aka yi aje a daka ce malam muna ga file din nan fa kila ko sai an ba masinja ko 7,000 ya duba masinjan fa nashi 2,000 ne 2,500 na mai magana muna ji aka yi ciniki ban san mun ji ba na ce musu inda za a gani ai ko 10,000 aka bashi ina ga tunda ba ba tsofa ne ba ai laifi ba suka ce kwarai gobe sai ga file ya fito to shi ne da aka zo shi wannan mutumin shi ake jin tsoro na ƙarshe ba zai sa hannu ba ana kai file din sai zama sunan shi wannan makarantar abokin nawa sunan file din shi da asab yana gani ya ce kai kai dan wane ne yana daga kai kawai yaga kama da mahaifin wallahi sai fara kwallo sai ce subhanallahi kawai dauki file din da hannunsa ya fita sai da aka gama mana komai ko sisi ba mu kashe yace wannan kujerar da nake kai Allah ne ya kawo ni mahaifinka da sanadi yace abin da na zama yau a rayuwa wallahi mahaifinka da ya zanto sanadi na zama abin da na zama ko mahaifin ya rasu tun 1999 wannan magana ko nake gaya muku 2018 akai shekara bakwai da suka wuce to kaga mahaifin shekarar shi nawa da mutuwa amma ga ƴaƴansa jininsa suna cin alfarman darajar mutuncinsa shi yasa Allah ya ce kul islahu lakum khair ku yi abin da ba za a tuna ku da sharri ba idan mutun yayi abin da bayansa mutanen kirki suka fada alkhairi game da shi Allah yakan kauda kai daga kurakuran shi ya fe mishi haka nan idan mutun yayi aiki ko da nagari ne ya bar abin da mutane suka yi ta alatsini da Allah wadarai a bayan shi in dai waɗannan mutanen mutanen kirki ne to aljanna ta haramta a gare shi wallahi ba ni na faɗa ba ba ne fina bane in ma kun ji babu dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa kuma hadisi dai ingantacce kuma yana cikin sahihul bukhari ku je ku karanta za ku gani babu sukunta guda imamul bukhari yayi a littafinsa kuma kun san sahihul bukhari idan ba qur'ani ba babu littafin da ya kai shi inganci a doran kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari babu yace babu sada'un nasi 'alal mayyit haka babin yake kaje ka duba ko a internet kai browsing kai searching zaka ga abin da na faɗa imamul bukhari yace babin da zai magana akan mutane su zo su faɗi wani shaida akan mutum idan dai mutanen mutanen kirki ne za mu ji me zai faru da shi shine kawai sai koro hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tsaye aka wuce da jana'iza yace wane ne wannan aka ce fulan wane ne fa athna alaihi alkhair manzo Allah mai riwaya yace sai mutane suka yi tafadin alkhair suka ce wane kai inna lillahi yanzu to sadakar da aka saba bayarwa wa zai ba jama'a yanzu na ji irin wannan maganar da kunni na lokacin rasuwar Alhaji Ahmadu Cancangi ni na cikin wanda Allah ya kaddara na halarci jana'izar Alhaji Ahmadu Cancangi da halarci sallar shi na halarci jana'izar shi kuma na je har makabarta a kan Basha Marot akwai wani abokin mu Al-Amin da yake kasu muna tafiya tare da shi ana wucewa da gawon Alhaji Ahmadu Cancangi yanda ka san sallar Idi haka jama'a musulmi suka raka shi makwanci ya Allah ka ji kanshi da rahama ya Allah muna tawassuli da azumin da ke bakin mu ya Allah ka gafarta mu Alhaji Ahmadu Cancangi to shine sai muka ji wata mata daga cikin gida da ta leko ta ce da gaske wai fa yanzu Cancangi ya rasu jama'a aka ce da gaske shine ta ce ya zamu yi da watan Ramadana ya Allah wallahi na ji wannan ta ce yanzu idan Ramadana ya zo ina za mu sa kanmu to dan ta ce ya Allah sai ne shiru da ta ce ina za mu sa kanmu na ce kina da Allah haka ne mata sallama da tijiwa ne nace baba tace na ce kina da Allah Allah ne ya kawo cancanci shi zai kawo miki mace maki ki dogara gare shi fa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ai da Allah yake dogaro ba da mutum ba shi da Alhaji Ahmadu Cancangi ya gama nashi Allah kuma ya amsa mishi to wannan shaida na kwarai da akai ba wannan gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wajabat 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 ta tabbata to me ta tabbata babu bayani a farko babu bayani a karshe ba jima ba sai gashi an ƙara zuwa za a wuce da wata jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi kuma wane ne sai aka ce fulan wane ne sai mutane fa'atna alaihi shar mutanen kirki amma suka rinka fadin sharri a kansa suna fadin abubuwa marasa kyau da ya aikata lokacin rayuwarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ta tabbata to anan sayyidina Umar yana wurin Umar ibn al-Khattab yace sai na kasa hakuri har sai da na tambaye shi nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya tabbatar ne wancan an fada alkhairi kace ta tabbata muna ta tunanin kila mutumin kirki ne yasa kace haka yanzu an fadi sharri kace ta tabbata mutane biyu ayyukansu daban amma amsa iri daya menene bambancin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga wancan na farkon wanda ya wuce kuka fada alkhairi game da shi sabai suka ce kwarai yace to shi aljanna ta tabbata a gare shi shaidan ku ku mutanen kirki ko da shi ba mutumin kirki bane Allah ya rufa masa asiri saboda shaidan ku ku ne Allah ba zai kunyata ku ba shi yasa sai ya rufa masa asiri shi dan aljanna wannan nabiyu koda yana da wasu ayyukan kirki tunda har ya bari ya bayyana sharri jama'a suka yi mai shaidan sharri kuma ya mutu a kai to wuta ne ta tabbata a kai shi to wannan kaga yana daga cikin abin da ake so mutum yayi na samar da alkhairi a cikin rayuwar asalin marayu idan ya zanto abin da zaka yi ka gamsu alkhairi ne malamin ta ce ka aikata idan kuma ya zanto cewa ka nisanci dukiyansu shi ya fi maka alkhairi saboda kowa shi ya fi sanin kanshi akwai nau'in mutumin da ko biliyan nawa ka bashi wallahi ba zai haince ka ya fi karfin Allah ya bashi amana da karfin zuciyar da ba zai taba iya cin amanan dukiyarka ko nawa bane ya Allah ka sa mu a cikin su amma akwai wanda duk inda kuɗi ya ratsa ta gaban shi to sai fa charge office ya charge office ni naji dillali dillalai ku yi hakuri ba ku nake nufi ba amma dai shi kan abin da yin ne akwai banzo dillali ne aka zo wani zai kama masa gida aka ce 1800 ko miliyan 1 da nawa da aka zo aka ce ya ce an samu gida aka ce ya ce to in dai wane ne ku tabbatar ya baku account din mai gida ne an baku receipt da komai da takardu kun ga gida kun shiga sannan ku transfer ku tabbatar kun zuba kayan ku ba ku ga an zo ana cewa uwa ka uba ka ba sannan ku masa transfer aka ce me yasa aka ce tabbi ai ya taba sa wani ango kuka ne kaman zai hauka me ya faru an bashi kuɗi shi kuma ana jibi auren diyarsa ya kirfa ya ga ba yanda ya iya za a ji kunya kawai sai ya amfani da kuɗin kawai ya hijiman auren yan ya gudu ana gama bikin sai da aka kai shi police station aka rufe shi shi da kanshi ana abu ya ce ai yanzu ta fi sauki na fita kunya ga ra'ayi rikicin da ni ne a daure sai yanzu da zan yi nemo muku kuɗin to aka ga wannan ba daidai bane ba daidai bane to kaga har an masa shaida a ce wanda har ya iya wannan yanzu kai ka fi bu a hankali wallahi zai kwantar da kai zai kaza yema wani irin wannan shaida ce mara kyau to idan mutum ya san cewa ba zai iya inganta dukiyar marayu ba dan kowa shi ya san inda rauninsa yake wani raunin shi a wurin neman shugabanci ne idan dai zai samu shugabanci zai je wurin boka ya masa sihiri zai kashe rai zai yi kaza kai wani har sai an ce kwanta da namiji mai fasikanci da shi wallahi da yawa ana umurtarsu da wannan wallahi ana umurtarsu kuma boka yake san su to wani adan duk abin da ya shafi shugabanci ko zai mutu sai yayi wani fa ana hana shi sallan juma'a fa cewa duk ran da ya sallan juma'a sai dai wani bashi in dai zai sallan juma'a to ba zai samu wannan shugabancin ba kaga wani anan raunin sa take wani kuma raunin shi a mace ne duk idan aka hada kwasabga da mace da shi sai an ji kunya wani kuma raunin shi a dukiya ne to shine Allah ya ce idan ka san inda rauninka yake game da marayu ka fahimci kana da rauni a nan kuma nisantan dukiyansu ko mutuncinsu shi ya fi Allah ya ce islahul lakum khair ka zaɓi abin da zai zama maka maslaha da kai da su ka aikata shine abin da ayan take nufi a nan to shine Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka sai nuna cewa mutum ya musu aiki ba tare da neman su biya shi ba idan dukiya ce ta suka juya kasuwanci da sunan kai dan kasuwa kai wani fisance ce zamto kamar yadda ake biyan wani haka za a biya ka wannan ba laifi ba amma idan za ka haƙura a kan ma ka nemi ladanka wurin Allah shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi bukata shi ya ce wa in tukhalituhum ai ma'ana da suka zo suna cewa ya za mu yi da su kun tuna ko sabla ibn rawa ya za mu yi da abincinsu ya za mu yi da dukiyansu sai Allah ya ce wa in tukhalituhum yana ba su amsa yana mai cewa idan kuka yi cakuɗaɗɗeniya da su idan kuka cakuɗi da su a cikin sauran al'amuran ku na rayuwa na daga abin da ya shafi abinci da makamantansu a cikin abin da babu cutar da su marayun to wannan babu zalunci a ciki Allah ba zai kama ku da wannan ba maraya ne an mutu an bar masa biliyoyi ko miliyoyin nerori kai kuma ba ka da ko sisi abincin ma da kake ci dan da kyar abin da kake dan samowa kila ba zai wuce kai iyalanka kila sha kaza ne bai wuce ka iya ciyar da takwas ba shi kuma gashi kai ne kula da shi kai ne kai shi makaranta kai ne kaza kai ne tsare mai mutunci to dan an duba a ce wadan an cire abinda aka ci abinci da kai da iyalanka da shi a cikin wannan abincin babu cutarwa a dukiya wannan babu laifi a ciki idan mutum ya ci an ci abinci daga arzikin da Allah ya ba maraya wanda ba tarewa aka yi da dindindin aka mai da abincin shi shine abinci ba a'a yau babu sai aka ga to tunda bayan da aka iya dan taba nashi a cikin da tare da shi da goban an samu a maimai abin shi sai a ci gaba da yi kaga wannan ai bai nuna an nufaci dukiyar da alakawa ba bai nuna an nuface shi da a cutar da shi ba shi yasa sai Allah ya ce fa iswanukum idan kuka yi haka ai dan uwanku ne kamar yanda dan uwanka zaka iya taimakon shi ya taimake ka zaka iya taimaka mishi shi ma ya taimaka maka babu matsala a cikin addini shi dan uwa ai dan uwa da dan uwan dan uwa ne kuma duk abin da dan uwanka yi maka idan dan uwa ne daga sai ba zai maka gori ba to shine ma'anar nufin Allah ta'ala ikhwanukum fid din Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare da gare shi karkashin wannan aya yake cewa idan akai cakudi eniya da su misali suna da dabbobi da suke kiyo an bar musu gadan dabbobi sai kaman a ce shanu misali ko raƙuma sai ka zo ka ce ka a tatso ko raƙun nonan sanwa ne ai mana fura mu sha a gidan nan kaga na maraya ne sai aka sha tare da shi a gidan gobe kuma aka ce to ai ta aka ce take da hantsa yace to ai ita ma a tatso duk inda aka samu da wanda na shike da shi a tatso a sha kaga wannan an yi cakuɗe ɗeniya cuɗe ni in cuɗe ka kenan kuma dama rayuwar duniya ba ta yiwuwa sai da wannan ba za ka iya rayuwa ka ji daɗi a duniya ba sai ka rayu da wanda ya fi ka wanda ya fi ka ƙarfi ko ya fi ka dukiya ko ya fi ka ilimi idan baka sani ba za ka tambaye shi ka ji daɗi a rayuwanka ka warke idan ba ka da shi yana da shi zai taimaka maka dan uwanka ne ba wani aibi ba ne sannan kuma dole ka rayu da wanda kai ma ka fi shi saboda ai ta yi maka kai kuma ba ka yi ba ka zama mafi alkhairin mutum a cikin mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi yafi amfanar da mutane to shi yasa Abdullahi dan Abbas anai ke cewa idan akai cakuɗe ɗaya ne ya ce misali ka sha daga nonan dabbansa shi ma ya sha daga nonan taka dabban sannan kuma ka ci daga ƙwaryansa ma'ana kwanan abincin shi abincin da yake nashi ne wanda ya noma an yi masa noma maraya ne sai aka yi mai noma aka samu buhu dubu kaza sai aka ce to tunda akwai wadatuwa za a siyar mishi kuma an ci riba to a samu dan buhu kaza ije gida wanda za mu rika ci da mu da shi wannan ba laifi ba ne idan ranar da ya kare kai kuma kana da shi ba za ka yi mako ba za ka yi rowa ba za ka ce to gashi ai dama kun san maraya ne saboda babu ne lokacin ko dan naga an samu yalwan nashi ni kuma gashi ɗawaini ya yi min yawa na ce a taɓa nashi amma yanzu ku ɗauko nawa a ci da shi to wannan ba haramun ba ne ba kuma zalunci ba ne to shi ne Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan sannan ya ce kuma ya halasta ka ci 'ya'yan marmari na gonan shi shi ma ya ci daga 'ya'yan marmari na gonanka idan ka noma wannan shi ne maganar babban sahabi Abdullahi ɗan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshe ya nuna cewa lallai shi ne mafi sanin abin da ke cikin zuciyar kowa da wanda ke nufin maraya da alkhairi da wanda yake nufin sa da sharri Allah madaukakin sarki ya fi shi sanin abin da ke ransa domin shi ke ganin duk abin da ke zukata da abin da zukatan suka kullata suke so su aikata shi yasa ya ce wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih lallai Allah shi ne wanda ke sanin al-mufsida mabarnace a cikin dukiyar marayu duk mai so ya cuce su na san shi kuma za mu gamu da shi kuma zai gane kuransa shine ma'anan wallahu ya'lamul mufsid Allah ya san wanda yake son yin farna kakka ga cewa dan an sake maka dukiyar su tana hannunka zaka ji abin da kaga dama wai ka ci nanin wa an wata waka da naji kuna an zo a ci nanin ko an zo a ci banza bata samu ba to a tashi a je gida wannan a tashi a tafi jahannama ne ba maganan gida duk wanda ya ci dukiyar maraya nar jahannama wutar jahannama Allah ya ce inna ma yakuluna fi butunihim naran ya Allah ka tsare mu da cin dukiyar maraya ya Allah ka sa mu ne masu taimakon su ba masu lalata musu dukiya ba to shine a gaba Allah ya ce wallahu ya'lamul mufsida yace minal muslih Allah shi ya san mabarnaci a dukiyar su kuma ya san wanda yake mai gyara ne a cikin dukiyar nasu sai ya zanto ayan a wannan gaban tana tsoratar da kai kar fa ka zalunci maraya sannan tana kwadaitar da kai idan alaka ta hada ka da maraya to ka shiga cikin masu taimako domin idan ka gyara dukiyar maraya kai ma Allah ne zai gyara taka rayuwa wato shi al'amarin maraya yana da sauƙin ka gane komai nashi idan ka ga maraya ka tani cewa mahaifin shi ba laifi ya ma Allah ya kashe shi ba kuma rashin wayo ya sa mahaifin ya tafi lahira ba rashin wayo ba ne ba rashin ƙarfi ba ne a'a Allah ya ɗauki mahaifin shi ne don ya ga kai da ya barka me za ka yi akan marayan shi sannan kamar Allah ta'ala na ce maka ne kai ma gobe mamaci ne kuma zaka bari kuma zaka gani dan haka kayi ma marayu irin abin da kake so ayi manaka to shine sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama la'anatakum wato anan Allah ta'ala yake cewa da ya ga dama kuma sai ya kuntata muku yace to duk inda dukiyar maraya take dole ku rike kuma kar ku hada ta da taku kuma kar ku komai a ciki kuma Allah ya isa ya faɗa haka da kuma ya faɗa haka adalci yayi saboda ya baka naka arzikin ya bashi nashi kuma kai bawan sa ne bawa ko sai da mahalici yayi da shi idan har wannan bawan mutumin kirki ne wanda ya san nagarta ya san Allah subhanahu wataala to shi yasa da Allah ta'ala ya faɗi wannan sai ce da ya ga dama sai ya dora dukkan waɗannan nauyin yace dole ayi amma tunda sabai sun zo sun tambaye ka ka gaya musu cewa Allah yayi sauki a wurin hukunci na waɗannan abubuwa da muka faɗa ba ana iya yin su sai ce inna Allaha azizun lallai Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne fi mulkihi a cikin mulkinsa idan ya ce dole a bar musu dukiyarsu ya isa ya ce haka saboda shi mabuwayi ne shi ma'ana shi ne ma'anan aziz amma kuma sai dai Allah madaukin sarki qadirun an yashukka ala ibadihi kuma yana da iko ya tsananta wa mutanen tunda ma muna gani ai in ya so ya tsananta kwaki ko an so sai tsananin ya au misali daya shine idan Allah ya ce mutum yayi rashin lafiya akwai wanda ya sai bashi lafiya a doron kasa babu duk duniyar nan in za a zagaye neman magani babu haka wani ya faɗa ce malam naje Saudi Jamus naje India dai kaza yace abinda dai kawai na gamsu na dawo na bar mu Allah komai kawai na gaji da kashe kuɗa ka barin koma ga Allah kuma Allah ya zo yi masa rasuwa Allah ya gafarta shi to wannan yana daga cikin abin da Allah ke gargadin mu akai sai dai kuma da yace shi mabuwayi ne sai yace hakimun akwai hikima a cikin waɗannan shari'o'in dokokin da yake sawa dangane da maraya dangane da giyan dangane da cacan dangane da kaza da wanda ma za mu zo mu ji a gaba duk wani hikima da duk wani hukunci da Allah ya yi a shari'a bai taɓa yin hukuncin da ba hikima a ciki ba kuma hukunci ne wanda idan mutum ya zurfafa tunani a hankalce ma zai riski da yawa daga cikin hikiman da ya sa Allah ke haramta kaza ko ya halalta shi idan ma duk baka gane ba ko duk iya yawan abin da ka gano na hikima idan aka je alkiyama za ka fahimci hikiman da ya koyu ta fi wanda ka fahimce sa yawa don haka nan wannan shi ne abin da aya take nufi a takaice idan mun fahimci wannan aya a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar da mu cewan mu kyautata ma marayukan mu cutar da su tunda har gashi Allah ya san ko ya aiko da mala'ika Jibril ya zo ya iso da saƙo ya ba sahabbai amsa game da tambayin da suka yi game da maraya ashe al'amarin maraya ba ƙaramin al'amari ba malamai suna cewa duk mutumin da kaga bai damu da rayuwar marayu ba to wannan mutumin ƙariyan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi soyayyar shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta gaske bace aka ce me yasa suka ce ga amsa a sarari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso bai ma san mahaifinsa ya taso bai gama wayen ya san mahaifiyarsa ba dukansu aka amshe su suka ce ta hanyar maraiki ya zo duniya to duk mutumin kirki kuwa ba zai walakanta hanyar da annabinsa ya zo duniya ta ita ba kun fahimci wannan to amma yanzu aka yi mamaki maraya za a zo kai yanzu akwai wanda ya yi ma 'ya'yansa kayan sallah sun fi kala uku tun yanzu yanzu kaga ko 15 ga wata ba mu kai ba wallahi wani ya gama karbo dinkin yayansa kai ko ni na gama karbo dinkin yayana ko guda ɗaya babu na sallah to amma ina marayu nawa muka yi musu me muka yi na sa kaina a ciki ne dan mu san aikin namu ne gaba ɗayan mu muna da marayu guda 343 waɗanda ake ba su abinci ta kama yi musu kayan sallah da asibiti yau kwana hudu kenan akwai ɗayan su ma da ya rasu Usman Mustafa dan unguwar sarki ne abinda zai baka takeici a duniya wannan yaron da ya rasu kakan shi fa direban Sardauna ne ba Alhaji Ali sarkin mota duk wanda ya san shi zai san wa Alhaji Ali sarkin mota ya san duk takonsa wallahi direban Sardauna ne har ya bar duniya har ya rasu a sahun gaba yake sallah a masallacin Sultan Bello to amma wallahi yaron nan sikila yake fama da ita so da yawa jinin da za a sa mishi babu sai mun je mun kwanta an ɗiba jinin mu sannan a sa ma yaron kuma bayan sati ɗaya sai a ce jinin ya kone sai an nemo wani jinin. Ka kalli yanda aka amfana da iyayen shi ma, ka kalli irin hidiman da iyayensa suka yi a doran kasa, amma na rantsa da Allah aka wayi gari ba su da abincin da za su ci, wallahi sun zo gidajen ma an ɗibi abinci an ba su. Wace ra al'umma muke ciki yanzu? Wannan mu za mu so mu bar duniya a yi ma ƴaƴanmu irin wannan? Za mu so bar duniya? Sarjau da fahayya bar duniya fa harsashi aka sa aka ɗura masa harsashi a jikinsa saboda hidimtawa da yake ma al'umma. Kuma waɗannan mutanen, waɗannan mutanen da suka rayu tare da shi duk kusan mutanen kirki, to ƴaƴansu ga su nan fa yanzu suna raye, amma wallahi malam suturan kirki ba sa ɗora shi, ba sa iya. To kaga wannan ba daidai ba, tun daga hukuma har zuwa ɗaiɗaikun mutane, maganan marayu har hukuma ya kamata ta shiga ciki. Ya kamata a samu maraya project. Har yanzu ban sani ba, ba zan ce babu ba tun da ban kewaye komai da ilimi ba, amma kila ƙarancin ilimi na ne da rashin sani na. Ni dai ban san wata gwamnati da ta ce a zo a yi maraya project ba. Kawai project na marayu. Menene project ɗin? A nemo su yaran, kar a raba su da iyayensu, masu harkar marayu su san da wannan. Ɗaukan wuri a ce a yi gidan marayu, a gina musu gida a tara su. To, ba zan ce bai da amfani ba, amma ni dai na yi imani akwai abin da ya fi shi amfani. Saboda yana da disadvantages masu yawa. Mun taɓa yin wannan bayani, cikakken bayani, wasu suka dinga sukan abin da muka faɗa, sai daga baya muka gane ashe business ake yi da marayu, shi yasa ba za a so a yi abin da muka ce. Allah ya ƙara mallam Aminu Daurawa lafiya da tsawon kwana. Yana nan a raye. Na taɓa tashi a Ramadan na bar nan na tafi har Gombe. Da ni da mallam Kabiru mataimakina a Mu'adh bin Jabal, muka zauna da mallam Aminu Ibrahim Daura har ƙarfe 2 na dare, muna tattaunawa akan matsalan gudanar da marayu da challenges ɗin da yanda za a shawo kansu. Na ce mishi ni ina da wata fahimta guda ɗaya Sheikh, ban san ko me ra'ayinka game da fahimta ta ba. Yace menene? Na ce ni fa ban yadda a rinƙa yin gidajen marayu ba. Abinda na fi yadda da shi shine ai entrepreneurship center, a samar da wuraren koya musu sana'a maimakon ai gida a yi wani center da za a rinƙa yin sabulu da saƙa da ɗinki da poultry farming da wane ne, a samu waɗannan a tsara yaran ana training ɗinsu tare da iyayensu, a je a nemo a market survey, a nemo kasuwa. Idan za a yi ɗinki mai kyau, ga makarantu nan da za a ɗinka musu uniform mai kyau, grade a yi musu discount da za su kawo kamfanin marayu ya ɗinka musu kuɗin iyayen yaran, a tashe su a sai ma wacce keke a yaye ta tafi, ɗanta da ke makaranta kaza ta rinka ɗaukar nauyin shi tun da yanzu za ta iya, a ɗibo su ba cin a goya su. Ya fi a ta zaunar da su ana ciyar da su. Idan suka zama consumers ba za mu iya ba, wallahi ba za mu iya ba, za su cinye duk abin da ke hannunmu, ko miliyan nawa ka tara sai sun cinye. Yanzu waɗannan marayun da muke da su na Mu'adh, in dai za mu yi musu tsaka-tsaki ba fa can sama ba, tsaka-tsakin abu a ce a ba su shinkafa loka uku ko loka huɗu, ko in yi yawa loka biyar, ka ba su naman sallah da bai wuce kilo uku ba ko kilo uku da rabi, wallahi malam ba mu kashe ƙasa da naira miliyan 700,000 zuwa naira miliyan 8, kuma duk shekara ya ƙara hawa sama ba wai ƙasa ba. To saboda kullum marayun ƙaruwa suke, kullum kaza ƙaruwa yake yi, to ya kamata gwamnati ƙarƙashin wannan aya, idan har Allah ya ce wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, a samu gwamnatin da za ta zo kawai ta ce ta yi project ɗin marayu, daɗin abin alhamdulillahi. Idan aka ce maraya, har Kirista ma in dai bai balaga ba maraya ne, musulmi ne shi. A musulunci haka lissafin yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, babu wani abin haihuwa da ake haihuwansa face an haife shi ne akan addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayensa ne suke mai da shi Kirista, ko su mai da shi ba Yahude, ko su mai da shi ba Majusi mara addini mai bautan wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan duk wanda ya sace sa a musulunci, duk wanda ya rasu matuƙar bai balaga ba ko da Kirista ne, dan aljanna ne, dan aljanna ne shi. To idan gwamnati ta zo ce wannan project ɗin, shikenan sai a duba zone-zone, ai zonal, a ce zone A su bada mutum kaza, ko zone 1 ko zone 2 ko zone 3, shikenan a ɗibo har wanda suke daga coci su ba su kawo wurin gudanar da gidan marayun, a ce a ba Sheikh wani chairman, a ba pastor wani secretary, ba matsala bace, ba matsala bace, saboda mu dai mun san an yi za a amfana. zai amfana a tsara system din mai kyau kuma gwamnati da wannan aikin marayun fa ita kanta za ta samu source of income wallahi za ta samu in ta samar da abun ta rinka bashi supply na wasu abubuwa ta rinka bashi kwangila na yin wasu abubuwa kananu wanda ba laifi bane ba sai ta cire kuɗi ta bada ba sannan kuma shi kanshi wurin ya rinka bada tax ya rinka generate in revenue a cikin ayyukan da ake yi a wurin kuma ana taimakon mutane amma duk waɗannan tunanin rubutu ne fa yana nan blueprint ne a ƙasa ya kamata ana da shi ba marayu ba har mahaukata wallahi ni na zauna na kirkiri tunanin yanda ya kamata a taimaki mahaukata da suke yawo a kan titi kuma zai yi ana samun ƴan sanda aka samu gwamnati aka samu kungiyar da take da yi da gaske aka screening ɗinta wallahi za a taimaka amma yanzu kana tafiya sai kaga mahaukaciya da ciki juna biyu wata tara ga ta fa tana doyi tana wari kudana binta amma wani ya bita ya kwanta da ita me yasa boka ne yace mai sai ya kwanta da mahaukaciya sannan sihirinsa zai aiki duk ana yin su ga suna kasan gada duk sun haukace suna abin nan to wancan na marayun tunda dai dalili ya kawo mu gaskiya muna kira da babban murya zuwa ga mutane nau'i biyu na farko ita ce gwamnati hukuma duk inda aka samu ta hukuma don girman Allah ne jin kai hukumar da take son Allah ita ma yayi mata rahama don Allah ku yi maraya project irin project inda muke bukata kenan a dauki yaran nan a yi musu tsari na makarantu inda za su yi karatu suna karatu ana koya musu sana'a a bar su a hannun iyayensu muna maimaita wannan kuma gwamnati zai saukin ku yi musu wannan zan ba ku misali guda daya duk dan daga nan ba za mu yi tafiyar mita kai 700 ba ga LEA can muna da ita ajujuwan da ke LEA din can Malam Murtala za su kai nawa suna da yawa sun fi 50 nake ga sun fi 50 kawai a ce to ana karatu a LEA ai karfe 2 an tashi a gwamnatance dai dan haka ai shift 2 da shift din rana daga karfe 2 zuwa 4 gwamnati za ta yi tsarin koyar da sana'a LEA dan bushiya new millennium city ba sai an gina ko wani wuri ba ba sai an cire wasu makudan kudi an ce za a gina kaza ba a facilities din da ake da su za a fitar da wannan aikin weekend asabar da lahadi wasu su zo da safe wasu su zo da yamma galibin LEA sai dai a rinka shaye-shayen wiwi a ciki ku dai naku ban san ko ana sha ba amma dai yawanci LEA da suka shahara ni na san Colombia ma ake ce musu saboda tsabar uban shan wiwi to yanzu da za a zo ayi wannan tsarin ayi irin wannan tsarin akwai da saka da safe ayi musu yaki da jahilci iyayen wanda ba su je makaranta ba da rana in kika zo akwai a miki hada a e o o a ki koyi wannan ko wasiƙa ki iya yanda zaki iya kaza in an tashi kuma zaki koyi sana'a iri kaza kuma in an gama za a muku graduation za a ba wance keken dinki za a ba wance kaza wallahi in ka tashi sikirin sai ka ga ba wurin saka mutane a wurin kuma a ƙarshe gwamnati za ta yi benefiting zaki benefiting ta samar da aikin yi dama mutane nata ne sannan na biyun an zo ni project din yazo ayi screening centers inda suka fi kyau suka yi graduating dalibai wanda suka goge a ce to gwamnati da ba an yi gwamnati ke dinka ma yara uniform ba an yi yanzu an zo za a je aikin haji kadai mutum dubu nawa suke zuwa aikin haji mutum dubu nawa yajin da ake sayama alhazai a ce kawai za a ba cibiyar marayu ce supplyin yajin na sayan pilgrims ba za su yadda da wannan ba amma dai haka ya kamata gwamnati ta yi ƴan pilgrims ba a aisu ƴan tsako ne sama ka kidangi illa man rahim Allah to amma gwamnati ta ce a samu ayi kaza wallahi a ƙarshe za ka ga a shekara mutane nawa za a yayi kuma yaran nan suna da baiwa suna da gogewa da Allah subhanahu wataala ya musu dan haka muna kira dai zuwa ga gwamnati na farko shine ta duba ta yi wani project na marayu yin project din marayun nan shike rage mana ƴan shaye-shaye shike rage mana asalin wato masu zaman kawai yara za su taso zuciyarsu bata mutu ba kuma a gaba a tace yaran da aka suna da kokari a kai su makarantu masu kyau har zuwa jami'a duk dan da ya taso yaron da ya taso aka ce shi maraya ne to wallahi ina gaya maka abinda shi zai ma marayu za ka yi mamaki ni na ga waɗannan da idanuwa na wannan yaron da nake gaya muku ya Rasul Usman Mustafa wanda ya har yanzu bai sati ɗaya a kabari ba akwai makarantar da yake bai da lafiya na gaya muku sikila ne to mun sha wahala game da harkan karatun shi dole sai mun nemi makaranta ina ga mun canza mai makarantu ya kai kusan so biyar saboda lalurar rashin lafiyar shi wanda ana cutar da shi ba tare da an sani ba akwai wata makaranta da muka je a unguwan Kanawa zan faɗa na mata sunan makarantar amma dai masu makarantar nasu in sun ji za su gane su nake nufi ya Allah ka saka mu waɗannan mutanen da alkhairi ya Allah kai musu albarkan duniya da lahira dan tsarkin sunayenka wallahi matasa ne ire-iren mu ko da ke ni ba matashi bane ko ko da ke yanzu alhaji Adamu na ni yaro ne ai shi yasa kawai ni matashi ne ku kyale ni matasa ne kun san abin da suka yi akwai wanda suna aiki a Abuja akwai wanda suna aiki a nan Kaduna wallahi amma dukkan su suke zuwa su koyar da marayu fa gaba ɗaya makarantar makarantar marayu ne kuma su suke koyarwa principal din Abuja yake aiki ko ran da muka je zamu kai wannan yaron mun tadda yana nifi yana meeting da staff din shi ba wanda ake biya ko silebiya kuma ba wanda zaka he is not good doing a cikin su zaka ga yana rayuwa rayuwa mai kyau amma Allah zai shigo aji ya koyar da marayun nan da alli da komai da mai musu physics da mai musu chemistry da mai musu mathematics har primary dukkanin su matasa ne sun fi su 20 gaba ɗaya su suke sa kuɗin su su mai yaran uniform su musu komai suna nan unguwan kanawa ita ce makarantar da muka kai yaran muka samu kwanciyar hankali suka ce wallahi su ga yanda suke gudanar da abun idan wani ya koma office a weekend wani zai rike in bai nan wani yana nan to ina muke mu sauran waɗanda muke da marayuwa unguwannin mu dan haka kira ta karshe shine kira ga masu hannu da shuni babu mutumin da Allah ya bashi daman zuwa aljanna cikin sauki kamar mutumin da Allah ya bashi dukiya idan ka ga mutum Allah ya baka dukiya to wallahi an nuna maka hanyar aljanna sai dai kai kaiwa kanka rowa amma duk wanda ya ci da musamman maraya ya taimake shi to tabbas zai ga alkhairi a cikin rayuwarsa fiye da yanda yake tsammani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana dani wa kafilul yatim da wanda ke daukan nauyin maraya ka hataini fil janna sai ya hada yatsunsa guda biyu haka da alwusta da asbaba ko ya hada waɗannan guda biyu yace haka muke aljanna aka ce ma'anan hadisin yanda babu wani yaƙa tsakanin wannan da wannan to haka za su aljanna makwabta ne su hadisin wasu suka ce a'a yana nufin yanda wannan ya fi wannan tsawo da kadan haka nan sallallahu alaihi wasallam zai shiga gaba sai Umar shehu zare da mutanen da kushiya muna bin shi a baya a to annabi ba ka ce ka kai misali ne sa insha Allah za mu je aljanna gaba ɗayan mu dan haka dai tunda dai aka zo maganar maraya to mu tsaya a nan nima kuma zan magana da babban murya in nema mu marayun Mu'az bin Jabal taimako a wannan gabas ranan asabar din nan mai zuwa za mu raba musu duk abin da kuka tara dan haka abin da za su samu ya danganta ga gudunmuwan da ku kuka ba su kofa a buɗe take ka kawo gudunmuwan ka tsaya a raba tare da kai a wurin ka ga a yanda aka raba shi a gabanka kofar mu a buɗe take shi yasa muka faɗi ranan da za mu yi aikin sannan kuma kofa a buɗe take ka kawo ka wakilta wani ya tsaya ya ga ya aka yi suwa aka ba kuma me aka bayar shi ma kofa a buɗe yake don haka idan kana da daman abinci ko aiko mana da abinci ko a kawo mana Al-Faruq Islamic Academy unguwar Dosa na aka fi sani ko kuma aika mana account dinmu na marayu 00262649 44 sunan account din Mu'az bin Jabal Foundation sannan kuma sunan banki Stanbic IBTC wannan shine sanarwar marayu yau an juya tunda maganar marayu aka fara yi to sai na biyun mu shine maganar masallaci da shi zamu rufe alhamdulillah akwai ci gaba da muke samu a masallaci idan mun kai gaban zamu muku bayani cikakken bayani a sarari amma a yanzu ba za mu azarbabin yi muku bayani ba tukuna amma insha Allah ta'ala akwai abin da muke fata mai faranta rai da ba da jibawa ba zai same mu dangane da kokarin da ake yi na ganin an samar da masallacin mata an samar da bayin mata an samar da makewayi yanzu kun ga daga cikin tsarin da muka so mun so a ci an yi itikafi a wannan masallacin a bana ladan wanda ya gina masallacin ya ƙara yauki sannan mu ma mu ƙara raya masallacin mu ƙara gina lahirar mu da gaske to amma kuma sai abin da Allah ya yi da mu don haka abin da muke kira shine idan akwai wanda Allah ya sa zai ba Allah rance zai yi waƙafi ana yin waƙafi da irin aikin nan da kai har zuriyanka gaba ɗaya ka ba da wani abu ka ce Allah wannan na bayarwa iyayena da ni kaina ko bulo aka siya da shi a nan ko ka kawo ƙasan ko dutsen ko rodi ko yashi ko siminti duk wanda ka kawo mana muna maraba da shi ka kawo mana ko ka zo ka ce ku bani zanen muna nan da plan din yana kasa mun zana shi mun fitar da duk abin da za mu yi a wurin har da ajujuwan da za mu rika koyar da marayu da masu karamin karfi ana haddatar da su littafin Allah a nan wurin da yaddan Allah mafarkin mu zai zama gaskiya saboda haka muna kira duk wanda ke so ya ba Allah rance a shiga wannan tafiya tare da shi yazo dan Allah ya kawo mana gudunmuwan shi ko kayan aiki ko kudi idan kudi ne za mu faɗa account number mu gashi nan shi za a sa a ciki ku taimaka min azumi na duka ya barrike ba 00 ko yawa 00 18 85 4493 na san karshen maimaita to 00 81 to ka gani ko EFCC ya rikita ni wallahi kai ma kana jin azumi me kallo ya gaya min 00 188 188 ko 18 ku dawo daga farko 00 18 85 4493 daga yawan Allah da an gama faɗa mun zan haddace kan gobe duk a gama ta Jaiz Bank shine bankin mu sannan sunan account din Mus'ab bin Umair Islamic Center kamar yanda aka gani sannan shawara da aka ba mu ranan zamu amfani da ita da aranma da EFCC da YYG duka ku bike ku tsaya a kofa duk wanda yazo da gudunmuwan sa na kuɗi yanzu ya zuba musu abinda muka tara na kuɗi a yanzu anan in mun zo tafsiri gobe za mu faɗa muku nawa kuka tara idan kuma mun samu na account shi ma za mu yi bayani wannan daga nan har mu rufe tafsiri ina ga aka za mu rinka yi ma asusun mu na masallaci insha Allah waɗannan tambayoyi yanzu aka kawo ayi hakuri sai Allah ya kai mu gobe sai mu amsa sa ko ta ma gab da zan shigo aka bani jama'a abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu yi tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fe mana Allah ya ba mu ladan azumin baki daya muna yin tarawihi kamar yanda aka sani kuma mun yi izifi na yanzu 33 ko zamu tashi 36 ko na izifi na 36 zamu tashi mun yi izifi 36 a ƙasa da haka yau insha Allah zamu dora muna fatan san da aka kai azumi 19 ko 20 zamu saukar alqur'ani a tarawihi bi idnillah so da haka nan muna roƙon Allah ya amsa mana muna fara tarawihin mu karfe 8 ne da muna yin isha'i karfe 8:05 galibi to da abin da ya 8 dai da kwata nan ne muke fara tarawihi Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh